الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شعب يرجى وتر رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda ya yi daidai da 4 ga watan March shekara ta 2026 miladiya. Muna cikin tafsiri na suratul anbiya. Yau zamu tashi aya ta 32, huwa allazi khalaqal layla hu.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
To kafin a fara ainihin tafsiri akwai tambayoyi kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya ƙara wa malam istiqama. Tambayoyi na su ne, mutum ne likita ya gano yana da appendix, sai ya ba su zaɓi biyu, ko a yi surgery ko a yi masa allurori da zai narkar da shi har ya fitar da shi daga jikinsa. To tambaya na shi ne, shin zai iya yin azumi duk ranar da ake yi masa wannan allura? Ina ne ai? Idan ya zaɓa a mishi allura ɗin na appendix ɗin, alluran da zai narkar da appendix ɗin, zai iya yin azumi a ranar? To amsa a nan shi ne, idan mutum yana yin azumi sai aka yi masa allura, ana duba irin yanayin alluran. Akwai allura wanda yake matsayin abinci, wanda idan an ma mutum alluran daidai yake da an bashi abinci ya ci, to irin wannan allura kai tsaye yana karya azumi. Sannan akwai allura wanda shi ba matsayin abinci yake ba, to irin wannan allura dan an yi wa mutum bai karya azumi, mutum zai ci gaba da yin azuminsa. To sannan na biyu, idan an mai allura ɗin, shin lokacin da aka mai allura domin appendix ɗin ya narke, shin yana cikin hayyacinsa ko kuma zai fita hayyacinsa? Shi ne tambaya ɗin, yana cikin hayyacinsa ko zai fita hayyacinsa? In an yi wa mutum alluran appendix, yana cikin hayyacinsa? Domin akwai alluran da aka yi wa mutum, kamar alluran da ake yin za a yi CS na mata, idan an yi wa mace tana fita hayyacinta, ya zama to ba ta san inda take ba, sai a hankali bayan wani lokaci mai tsawo sai ta farfaɗo. To idan ya zama to in an mutum alluran appendix yana fita hayyacinta, ya zama kamar ya suma har ya zama to bai san inda yake ba. An gane ko? To shi ma malamai sun yi magana, idan ya zamanto in an mai allura zai fita hayyacinsa, shin zai fita hayyacin shi ne lokaci mai tsawo, mafi yawan lokaci? In misali a ce awa 14 ne, a ce awa 10 bai cikin hayyacinsa, sauran lokaci yana cikin hayyacinsa. To idan mafi yawan lokaci bai cikin hayyacinsa, lokaci kaɗan ne kawai yake farfaɗowa, to za a ɗauka bai da azumin wannan ranar. Amma idan ya zama to lokaci kaɗan ne kawai yake ɗan fita hayyacinsa, amma mafi yawan lokaci zai zo ya farfaɗo ya ci gaba da harkokinsa, to wannan azumi na nan insha Allah. Allah ta'ala shi taimake mu. To sannan zai ce, mutum ne yake azumi sai ya yi gyatsa, sai ya taho da roman abincin, sai ya yi gyatsa ya taho da roman abincin da ya yi sahur da shi, har ya hau kan harshen sa, shi roman kenan, har ya hau kan harshen sa, garin sauri ya je ya zubar da shi, sai ya koma cikin sa, yana sauri dan ya mayar da wannan yatsan, ya mayar da wannan abin da ya fito da shi din. To garin saurin mayarwa sai ya zuba a sai ya koma cikin sa. To ya hukuncin azumi. To da a ce lokacin da yayi wannan gyatsan, da yayi gyatsan sai abinci ya fito. Da abinci ya fito sai ya danji zaki-zakin abincin sai ya mayar da shi da gangan. Idan ya zamanto ya ji zaki-zakin abincin sai ya mayar da gangan. An gane to wannan kamar misali mutumin da ya ci abinci ne azumin shi ya karye. Amma idan ya zamanto a lokacin da ya fito da abincin da ya yi yatsan, abincin ya fito, yana kokarin ya zubar da abincin sai ya kuskure ya haɗiye. To wannan haɗiyewan tunda ba da gangan yayi ba, azumin yana nan insha Allah. Tunda nace idan mutum ya ci abinci da mantuwa, an gane man nasiya, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqa. Duk mutumin da ya manta sai ya ci ko ya sha, to ya cika azumin sa, domin Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi. To kaga wannan ya manta ne ma fa, ya manta yau azumi, sai ya zo ya samu ainihin cinyan kaza, ya ci wannan cinyan kaza tas. Bayan ya cinye wannan cinyan kaza sai ya samu five alive ya kora. Bayan ya gama cin cinyan kaza ya koshi, ya sa five alive ya kora, ya kara samun ruwan sanyi ya kora. Sai wani ya ce akalmakalla, baka san kana azumi ba? Sai ya ce azumin bai kuma. Ta kace baka san yau ne Ramadan ba? Sai ya ce af, wallahi na manta, billahi allazi ban san yau Ramadan ba. To gashi kuma ka ci abinci kayi tasiri, yanzu ya za a yi? Sai ce to ai abincin da na ci manzo Allah ya riga ya ba mu amsa, man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmu. Duk wanda ya manta sai ya ci ko ya sha, to ya cika azumin sa. Fa innama at'amahu Allah wa saqa, kawai Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi. To kenan anan wajen wannan abincin da ya ci ya koshi baya hana ya cigaba da azumin sa. An gane ya cika azumin sa, Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi. To ila wani ya ce ma kamar yanda a mazhaban Imam Malik, Allah ya masa rahama, Imam Malik na ganin wannan a nafila ne kawai. Amma in a farilla ne mutum ya manta sai ya ci ko ya sha, to kawai mutum zai rama azumi daya. Wannan shine fatawan Imam Darul Hijra rahimahullah. Amma fatawan Imam Shafi'i, Allah ya masa rahama, ya cika azumin sa, Allah ne ya ciyar da shi, ko farilla ne ko nafila ne. Ai hadisin bai ce nafila ba, a ina ne aka samu aka ce nafila, inji Imam Shafi'i? To ai akwai riwaya na Ibn Khuzaimah inda manzo Allah ke cewa man nasiya fa akala aw shariba fi nahari Ramadan, fi nahari Ramadan. Duk mutumin da ya manta sai ya ci ko ya sha a cikin yinin Ramadan, falitin mazaunin ya cika azumin sa, Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi. Ina fata gane wannan. Manyan malaman mu na sunna in suka samu sabani kan matsala, ina muke komawa? Idan malaman mu suka yi sabani, wannan ya ce a nafila ne, wannan ya ce a farilla ne, mutum ba zai so ce to ai tunda malamai sun yi sabani, dama na kulla kaina a mazhaba, ni samfare dan ba maliki ne, ko wani ya ce shi samfare dan ba shafi'i ne. Saboda haka ni dai yanzu zan dauki ra'ayin maliku, wannan kuma yake zai dauki ra'ayin shafi'i, to zai zai wanda ke shi ma ya dauki ra'ayin manzon Allah. Kai ka dauki na malik, wani shi ya ce ya dauki na ina na annabi yake a ciki, ko ba na annabi? Ko da ma da Allah ya turo manzon Allah bai mana bayanin addini ba? Idan ana jahayya ga addini, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, shin zaɓisan ka ake yi ko ana duba mai ƙarfin hujja? Kuma yaya ake gane ƙarfin hujja? Qala Allahu qala rasuluhu kala sahabatu hum ulul irfani shine ana gane karfin hujja ne a ce kala lahu kala rasulu qul in zalaltu fa inna ma zalaltu ala nafsi wa in hidaytu fa bima yuhi ilayya rabbi kace musu in na bace ne dan na bi san raina amma kuma in na samu shari'a ne bima yuhi ilayya rabbi da abinda ubangiji na yi min wahayi wahayi guda nawa ne alkitab wa sunna an gane wannan ko to saboda haka anan wajen sabanin da ake yi wane ne yake da hujja mai karfi a ciki al-imam ash-shafi'i wannan sai mai ruku da mazhabin shafi'i zaka wani lokaci kuma sai ga imam malik ya karbi hujja a wata matsala sai mu koma gare shi mu ba mu da wani mutum guda ɗaya gwani in salafiya ba su da mutum ɗaya gwani sai manzon Allah shi kadai ne gwani ta kowane bangare an gane wannan ko amma duk ilimin da malami ke da shi an gane ko ba za mu ce za mu rike shi so hana ganin laifi ba hal ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshur guzayyatu arshudi shin ni wani ne in ba dan kabilan guzayyawa ba in ta bace ni ma bace idan kabilan guzayyawa suka samu shari'a in shari'a ma'aunin shari'a da bata a wajen kabilan shi kawai wannan kuma ma'aunin gane daidai da kuskure mazhaban shi maka an gane wannan ko to amma dan salafiya ma'aunin gane daidai da kuskure shine Allah ya ce annabi ya ce ina ba san gane wannan to saboda haka anan wajen tunda dai wato ya hadiye ne ba da gangan ba ya hadiye ne kan kuskure to ai akwai addu'an da muke yawan yi ko rabbana atina fid dunya a rabbana la tu'akhizna in nasina ya ubangiji mu kada ka kama mu mun manta ko mun yi kuskure walaysa alaykum junahum fima aqatu bihi walakin ma ta'azama ma ta'ammadat qulubukum kun gari to shine to me ya kamata ga cikakken ahlus sunna dan salafiyya yayi na addu'a game da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Iran ga tambayar da yana da muhimmanci tambayar me ya kamata cikakken ahlus sunna dan salafiyya yayi na addu'a game da yakin da ake yi tsakanin Israel da Iran an gane wannan ko tambayar da ya anan shi ne wani addu'a ya kamata mu yi to addu'an da ya kamata mu yi shine wato mu ce ya Allah ka karya kafirai ka karya ainihin America ka karya Yahudawa da Nasara masu fada da addininka ya Allah ka yi mana maganin su ka mayar da kaidin su a kirazan su ya Allah ka kare Saudiya daga sharrin America Israila da kasar Iran makiyasa habbai da ahlus sunna an gane ko Allah ya kare mu daga sharrin wa America Allah ya tsare mu daga sharrin ta Allah ya tsare mu daga sharrin Israila Allah ya tsare mu daga sharrin Iran makiyasa habbai da ahlus sunna an gane abin da yasa na faɗi wannan wallahi yau din nan yau din nan kamar an ce mu da social media ga wani katan ayatullah yana addu'a a yana bada magana yana cewa ya rantsi da Allah Sharon da kuma Netanyahu billahi allazi sun fi sahabban manzon Allah a wajen shi yace kuma takalmin Sharon da Netanyahu billahi allazi ya fi takalmin ya fi ainihin Abubakar da Umar wayannan mutane su ne fadin Iran ina ba ta gano wannan mutanen da ke cewa in an kamo nan gaba tashin kiyama in yazo Imam Mahdi in ya bayyana za a kamo Aisha radiyallahu anha a kamo Abubakar da Umar a daure su akan itaciya Imam Mahdi ya zo ya fufulle su yace wannan shine sakamakon zaluncin da kuka yi wa mutanen gidan manzo na fatan gano wannan sannan kada ku manta a wajen wayannan mutane sahabban annabi gaba ɗaya kafirai ne sai dai mutane tara shin mutanen da suka yi wa musulunci hidima ya zama to tarihin musulunci ba zai cika ba sai da su sai wani ya zo ya ce maka su kafirai ne daga baya kuma sai ce ka zo mu haɗa kai da kai amma ba sa ba annabi kafirai ne babu wani gudunmawa wanda suka ba musulunci to mutumin da ya faɗi wannan sahabba annabi sun zama kafirai kai ka zama musulmi ko yanzu in har Abubakar ya kafirta to kai ai sai ka falle da a guje mace ya hukunta Abubakar kace Abubakar arme ne to ai ina ganin kawai na fara gudu wallahi iya imani na iya guduna na ba ta gano wannan to aqidan yan shi'a na Iran sahabban Annabi sun yarda to kai ne kake cikin musulunci kai ne kake buƙatar taimakon shi ko yake buƙatar taimakon ka in ma ya buƙaci taimakon ka yana so ne ya amfani da kai dan ya cimma burinsa daga baya yayi ko ban jona ko to saboda haka kun ga addu'a da ya kamata mu dinga yi kenan kada wani ya ce Allah ya mana maganin Yahudawa kawai Yahudawan cikin gida da nawaje Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin Yahudawan cikin gida da nawaje shin mutumin da ya kafirta Abubakar billahi da zikima ba Yahudi ne shin mutumin da yace yana shakka kan Al-Qur'ani billahi da zikima ba Yahudi ne yana ganin Al-Qur'anin nan saboda sahabban Annabi suka rubuta bai yadda da shi ba akwai alaman tambaya akan shi duk mutumin da yake da aqidan bada'u ba Yahudi ne shi an gano wannan ko to so haka wannan shine addu'an da ya kamata mu yi dan uwa sannan kuma ƙara da Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alayhim mu ƙara da Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim na ba ta gani to kun ga in kuna dubawa da kyau ƴan uwa wato fadan da yake faruwa a gabar sadakiya yanzu fada ne tsakanin Isra'ila da wa da Iran Isra'ila da America ko kowa ya san irin yayyen da Isra'ila ke yi wa addinin musulunci da musulmi ko Allah ta'ala na cewa la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina ashraku zaka samu mafi tsananin mutane da suka fi tsananin adawa ga wanda suka yi imani su ne Yahudawa da waɗanda suke mushrikai masu bautan gunki babu wanda ya fi tsananin ƙin musulunci kamar Yahudu sannan kuma sai masu bautan gunki masu shirka maguzawa an gano wannan ko kenan in an ce Yahud su ne Isra'ila in an ce wallazina ashraku China Russia Japan Korea wayannan mutane ba su yadda akwai Allah ba su tsabar shirka ne addininsu to irinsu sun fi tsananin ƙin musulunci wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara zaka samu wanda suka fi kusanci wajen soyayya ga wanda suka yi imani su ne masu samu kristoci ne sun fi tsananin sun fi kusancin ne soyayya amma duk da haka su menene su su ma fa kafirai ne masu ƙin musulunci to yanzu a duniya wasu kasashe ne kristoci American, Ingila, Faransa da sauransu an gane wannan ko to saboda haka idan muka duba da kyau ƴan uwa za mu ga duniya ta kaskashi biyu ne yanzu duniyar musulmi sun kaskashi biyu dangane da mu'amala da wa da kafirai duk ɓangarorin musulmin duniya gaba ɗaya masu da'awar musulunci na duniya gaba ɗaya sun kaskashi biyu ne dangane da mu'amala da kafirai akwai masu mu'amala da ashaddu nas adawatan lil ladzina amanu akwai mutanen da suke mu'amala da ainihin Yahudawa ko suna mu'amala da masu bautan gunki yanzu a duniya wani bangare ne suke kawance da masu bautan gunki ƙasar Iran tana kawance da Russia tana kawance da Japan tana kawance da China tana kawance da garuruwan communism su kuma ƙasar Saudiya ita kuma tana kawance da kristoci aqrabahum mawadda lil ladzina amanu ina fatan gane wannan to kaga an raba kowanne daga cikin su yana mu'amala da wa da kafirai shin yaya hukuncin mu'amala da kafiri in mu'amala da kafiri bai halatta ba to Iran ma ya kamata a zarge ta in ko ya halatta to an raba biyu Saudiya tana mu'amala da wani bangare su ma suna mu'amala da wani bangare menene alakan waɗannan ƙasashe da juna shin sun yi imani da addinin juna ne menene alaka alaka ne na kawance na ainihin kasuwanci da kawance na tsaro an gane sai ku sign security treaty misali yanzu mutu a ce da America da ainihin Saudiya sun yi signing din wato yarjejeniya na tsaro Saudiya za ta ringa biyan America kaza in wata kasa ta fi karfinta za ta kai mata hari za ta shiga ita ma Iran za ta yi signing da wata kasa da wayannan kasashe su Russia su China idan an fi karfin da za ta shiga ina ba dan gano wannan to haka abin yake to amma menene ya sanya ainihin Saudiya ta yi bakin jini Saudiya ta yi bakin jini saboda ta rike wata kasa wanda kasar nan ta yi bakin jini a duniya ita America Saudiya ta rike ta saboda dalilai biyu kristoci ne sun fi sokin gaba sannan kuma sun fi kowa karfi a duniya kristoci ne sun fi sokin gaba sannan sun fi kowa karfi a duniya ba da karfin America to Saudiya tana ganin idan an samu mai mata barazana to ga America nan kun gano wannan ko Iran kuma ta rike kasashen communism ita wata na ganin za su fata kariya idan al'amari ya taso kuma tana siyan makamai a wajensu tana yin training din sojoji a wajensu su ma duka ina fatan gano wannan to waɗannan kasashe da kuka gani suna neman taimako da kafirai dukansu to abin da yasa ga Saudiya nata yayi abin nan akwai America ita America ta yi bakin jini ne to wannan bakin jinin ya sanya sai ya shafi Saudiya sai wani ya ga kaman Saudiya tunda ta yi mu'amala da America ita ma ta zama America ta kafirta Saudi America ba a cewa Iran Russia ko Iran China duk da cewa su sun rike ashaddun nas adawa lil ladina amanu su suna neman kariya ga wanda suka fi tsanani ga wanda suka yi imani an gane waɗannan mutanen sun fi tsananin gaba da musulunci fiye da waɗancan haka Allah ya faɗa to waye kamata ya fi baƙin jini Iran ko kama waye fi baƙin jini Saudiya ita Saudiya ta yarda da addinin America ne ko kuma America na fa'idantuwa da Saudiya America tana fa'idantuwa da kuɗin Saudiya da man Saudiya sannan America tana da ainihin hannun jari mai ƙarfi a Saudiya suna kasuwanci mai ƙarfi tare banda ma Saudiya ƙasashen Larabawa su Bahrain su Oman su Qatar America tana da jari a wajen su ma suna da jari a ƙasarta shin haramun ne wannan ba haramun bane ko yin wannan kasuwanci ba haramun bane to kasancewan America tana da hannun jari a Saudiya da gabas ta tsakiya kuma kudin ta na da yawa sosai tana jin tsoro kada a kai mata hari don tana da bakin jini to wannan bakin jini na America da kuma irin shishigi da zalincin da take wasu kasashe ya sanya ana iya kai hari ga kaddarorinta mun ga yanzu da ke ta kai hari ga kaddarorin America ko ana iya kai hari ga me kaddarorinta to sai ita sai ta sanya base a kasashen Larabawa tana da base a Saudiya tana da base a Qatar tana da base a kaza saboda in za a taba mata dukiya ta yi me ta kare an gane ko to mafi yawan mutane ba san dalilin da yasa ta sanya wannan base din ba ta sanya don ta kare kudurinta ne an gane ko to kaga ita Iran tana da waɗannan kasashe to kuma Iran din da kuke gani nan tana da wayo da ni a gani na gaskiya wayanta ya danfi na Saudiya kaɗan me dalili ita tana mu'amala da waɗannan kasashe sannan tana tatso technology daga wajen Iran tana tatso ilimi wanda nan gaba za ta iya dogaro da kanta to ma Saudiya ta ɗan yi sakaci sai ta saki jiki da America din an gane sai ya zamanto Saudiya mai kwata tafi technology din wata ta tsaba to nan gaba idan an bata America za ta iya tafiya ta batta kamar yanzu abin da ya faru kwanan nan lokacin da Iran ta ga cewa America ta fara mata lugudan wuta fadan fadan ba na Saudiya bane ba ba ruwan Saudiya da fadan America ta fara mata lugudan wuta Isra'ila ta fara lugudan wuta sai ita yanzu tayi zaka rama ai akwai kawayen America kawayen America Saudiya kaza kaza kuma ita kawayen Russia ce ita Iran shine fa Iran ta fara lugudan wuta ga kasashen Larabawa saboda akwai base base na America a wajen sannan akwai kaddarorin America a wajen a Saudiya akwai wannan Aramco din jiran mai ne harka ne na mai mai girma sosai ta kai arewa wajen an fahimta ko kaga ta kai hari ne dan ta fakanta mawa America sannan kuma ita ma Saudiya a fakanta masa rai ko bai duwan go to kaga ta duba wannan al'amari da cewa zaka ga cewa Saudiya abin da ya kamata ta yi ita ma ta ringa tatso technology kuma su America suna da wani abu in zaka yi mu'amala da su sai dai kai ta dogaro da su ka ringa siyan makamai a wajen su ba su koya ma technology ba amma China in kana son technology nan take za ta baka talakawa ne ku Russia ma talakawa ne suna cikin wahala in kana son technology ka ba su kudi za su baka za su biyar maka to Iran tana ta biya yanzu a gabas ta tsakiya kusan bazance in banda Turkiya Allahu a'lam ba wata kasa da za ta iya ja da Iran kuma ji wannan ai saboda wannan wayan kaga Saudiya namu ne ahli sunna ce Saudiya amma ta yi sakaci wajen mallakan makamai shi ya sanya lokacin da Iran ta fara kai hari da Iran ta fara kai hari ga kasashen Larabawa Saudiya ta dogara cewa America za ta yi kariya ita kuma America ta ruga da gudu ta je Isra'ila ne ta ba ta kariya sai ta bari ana ta harba makamai a Misal zuwa Saudiya to wannan ya ba yarima mai jiran gado haushi yace wannan shine abin da America za su yi mana America ta gudu tana ba Isra'ila kariya ta kyale mu yanzu to za mu dauki mataki nan gaba kaga Saudiya ta je da sauri ta je ta nemi taimako wajen Turkiya ta nemi taimako wajen Misra ta nemi taimako wajen Pakistan domin kun ga Pakistan kawai Saudiya ce haka kusan tarihin nuclear weapon na Pakistan yana hannun Saudiya ne da kudin Saudiya kakaf aka yi nuclear na Pakistan lokacin da ake fada da Pakistan da me da India lokacin Pakistan da Pakistan da India kasashe ne guda daya to da aka zo aka rabe India tana so ta yaki Pakistan dan India tana da nuclear to akwai wani Ahmad Khan ne ko wani dan Pakistan ne shi kwararre ne sosai yayi karatu akan nuclear da ya dawo kasarsa shine yake ta ba ɗan Pakistan shawara idan kuna so kuma ku yi ƙarfi ya zama ana jin tsoron ku ku mallaki nuclear to yanzu ya zama mu mallaki nuclear ta yaya sai da kuɗi gashi mu talakawa ne in mun ce za mu mallaki nuclear to za mu ringa ɗiban kuɗin talakawa kuma talakawa za su yi mana bore yunwa zai dame su to yanzu ya za a yi ana nan sai Saudiya ta ji labarin maganan Saudiya ta ce wannan shawara naku mai kyau ne ya kamata a ce a cikin kasashen musulmi a samu wasu mallaki nuclear shine Saudiya ta sanya hannun jarinta kudinta kusan duk abin da ka gani na nuclear weapon na Pakistan Saudiya ne shi yasa yana da wuya yanzu a samu wata kasa ta yaki Saudiya Pakistan ba ta shiga ba in ka taba Saudiya ka taba Pakistan to Saudiya ta yi magana da Pakistan ta yi magana da ainihin da Turkiya ta yi magana da kowa da Misra to mutumin da ya yi ma Saudiya raddi mutum ɗaya ne shine Erdogan shugaban Turkiya Erdogan ya ce gaskiya wannan yaki da na shiga da na taimake ku a kai amma abin da ya sa ba zan taimaka ba ni ba zan taimaka ma ainihin Iran ba zan taimaka ma America akan Iran ba ni ba zan taimaka ma America akan Iran ba tunda ana faɗa ne tsakanin Iran da America ba da ku ake ba ku an sanya ku a ciki ne sa ku yi haƙuri ba zan shiga faɗan ba kuma ina muku gori yace ina muku gori kaga wannan an taɓa yin wani taro wanda Sisi shugaban Misra yace ya kamata Larabawa su ma su tsaya su dage su mallaki makamai wanda lokacin ku Saudiya kuna ganin ku dauki abin da wasa yanzu gashi ranan ya zo an zo wurin to kun ga wannan al'amarin ya zama wani babban alkhairi ga Saudiya Saudiya ba ta taɓa samun alkhairi ba a cikin abin da ya shafi maganganu da shawari kamar wannan fitinan da ya faru ya zama musu alkhairi dan na tabbatar da wannan yaro wannan yarima din dan ya ji hashin America ya ce haka America za ta yi mana to insha Allah za mu dauki mataki kuma za mu samu haɗaɗɗiyar ainihin jaula na Larabawa sojoji wanda za mu zo mu ma za mu kare kanmu an taba mu wai ku a tunaninku wai Saudiya tana jin tsoron wane ne aka ba sadakiya take ta mul san ta mallaki makamai ko ta girke sojojin America a wajen Atananugu ake tsoro kasa biyu tana tsoron Isra'ila tana tsoron Iran Iran tana yin barazana mai tsanani ga Saudiya a tunanin gwamnatin Iran wato wayannan sarakuna ba su cancanta su rike mai ba su kula da dakin Allah ya kamata dakin Allah ya zo hannun su ne to in suna da iko zaka suna yawan magana in suka samu iko za su kwace Saudiya domin kulawa da wannan harami yanzu hannun su to wannan suna tsananin barazana ga Saudiya kuma in suka samu iko wallahi za su kwace to kuma suna ta tara makamai to mai kuma Saudiya ita ta tarawa sai tana ta kirawo wasu taimake ta kuma kaga wannan shine kuskure ta ba ta gano wannan to amma na tabbatar yanzu wannan kuskure ya wuce Saudiya tana da kudin da za ta iya mallaka kowane irin makami amma fa in kai mu'amala da America ita ba ta taimako na ta baka technology sai dai ta zo ta taimake ka in za a yake ka nan gaba in ba America sai ka gane ina fatan gane to amma in kana so ka samu kasashen nan talakawa wanda suka mallaki technology irin su China su Russia su waye in ka same su duk abin da kake so za su baka kuma su gaya maka yadda ake yi wannan shine abin da Iran ta yi ta zama to barazana ga wa yau to wannan shine to saboda wannan yaki ne tsakanin Iran da America da Isra'ila an gano wannan ko kuma wannan yaki kaga Iran tana so ta sanya wasu ta sanya na ta tura Laraba dole a ciki ta ingiza Laraba saboda akwai kaddarorin America a wajen ina ba ta gano wannan mauƙifin mu duk bangarorin suna da hadari ga musulunci da musulmi America tana da hadari a wajen mu Isra'ila tana da tsananin hadari a wajen mu Iran ma tana da tsananin hadari a wajen mu dani wallahi in ka bani ba zan ce ga wanda yafi hadari tsakanin biyun ba ina ba ta gano wannan in suka samu dama za su kashe duk wani ahlus sunna za su kashe duk wani mai da'awar sunna su kyale shi'a yanzu ka je kasar Iran menene yake gudana na ainihin da'awar sunna a wajen ko ku rinka sauraron karatuttukan su ku ji irin tsananin adawar da ke tsakaninsu da sunna ba karami bane to wanda bai gane ba sai ce to ai suna kalmar shahada wayannan ma suna yi kaza suna kalmar shahada amma billahi lazi suna gaba da masu kalmar shahada fiye da yadda suke gaba da yahudawa billahi lazi suna yadda suke gaba da Saudiya ba sa gaba da Isra'ila haka ne na kawo muku mutumin da yake takalmin Sharon da takalmin natin yawo billahi lazi ya bi na Abubakar da Umar na'am ya fi daraja Abdullahi Abubakar na'am yau ya ce kare kaga ya ce karin natin yawo wallahi ya fi Abubakar da Umar daraja kaga shi kenan ba yahude ya fi wakilai ya fi ahlus sunna wannan shine to ya kamata mu ba abin tunani mu daina gaggawa mutanen mu akwai rawan jiki dan abin ya taso ba a tsaya a ba abin tunani a ringa ba abin tunani kafin a yi magana wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bi wa law raduhu ila ar-rasul wa ila ulil al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbi'unahu minhum idan al-amr ya zo na aminci ko tsoro sai su yi gaggawan yadawa su mutane daga abu ya zo firgita ake yi malamai alaman gane malami na sunna idan irin wannan nazila ya zo tsayawa ki a natsu a tsaya a karanci abin da kyau ba wai daga an zo ko sai ga malami ya saki fatawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga yahudawa su yi kaza ya jama'a mu yi kaza kafin ku ankara billahi lazi da irin wannan rashin hankali da masu da'awar sunna sai kaga shi a kasa mutane yanzu a hankali da wannan propaganda da kuke wa shi'a ku da kanku za ku tallata aqidar shi'a ta yadu daga baya kafin ku dawo ku ce za ku gyara al'amura sun lalace fa a ringa cizawa ana hurawa ka ringa yin ta'arifi wane ne shi'a tukuna ka gaya wa mabiyanka su wane ne shi'a ka gaya wa mabiyanka su waye yahudawa kowa ka dauki littafin kowanne ka nuna irin adawar da suke yi ga ahlus sunna sa'annan sai kai bayaninka to su malamai masu da'awar sunna suna koyo mutane hakikanin aqidun shi'a da hakikanin kiyayyen da suke yi ga ainihin ahlus sunna da sauransu sai kawai ce suna kalmar shahada tunda suna kalmar shahada su kaga wa'insu ko ba sa yi to ya za a yi kaza ya kamata mai mawayan nan addu'a in muka yi musu addu'a wayan sa suka halaka wayan nan masana za su zo dawo kanmu to kaza mai addu'a din kenan mai kamata mu yi Allah ya mana maganin su duka dukkan su gaba daya Allah ya mana maganin su kawai babu wanda muke kauna saboda ba sa kaunar mu ba sa kaunar sahabban mu kuma da a ce abin theory ne wala ba matsala inda theory ne mai theory ya zama ba sa kaunar mu da baki amma ba sa yi a aikace misali zan kawo alakan ahlus sunna da sufayi shi kuna ganin alaka ne na ana yaki a zubar da jinin juna kaga dai suna gaya wa juna mangadu masu zafi amma za su iya zama tare haka ne za su iya zama tare babu irin wannan al'adawa da za a ce wannan zai zo ya kama da wannan an gane wanda abin da ya kama da wannan amma alaka tsakanin shi'a da ahlus sunna alaka ne wanda tarihi ta riga ta rubuta kuma sannan wayannan shi'a na Iran har yanzu ma suna nan suna aiwatar da shi to ya za mu yi mu manta da wannan mu zo muna yin addu'a mu ce Allah ya gama da wayancan to wayancan kuma in wayannan suka karbin mu suka dawo kanmu waye zai cece mu sai mu muka yi musu addu'a to saboda haka wannan al'amari ne wanda yake bukatar ƴan uwa su yi tunani akan shi malamai a daina yin gaggawa sannan Saudiya mu roƙa musu Allah Allah ya ba su kariya sannan Allah ta'ala ya sa sarakunan su dawo cikin hayyacinsu su dawo cikin hayyacinsu su tsaya su riƙe musulunci yadda ya kamata an gane wannan ko kuma su tsaya su gane cewa fa lallai American nan fa ba ƙawayen kirki bane dole ne su san mafita kan abubuwa an gane wannan hai to wannan magana mai hankali da ƴan propaganda dan billahi lazi yanzu kaka so ga kila ko wani ma ya zama dan shi'a yanzu da ina ganin wannan shi'a yanzu yana tattalla ai gashi nan dama Allah ya ce zamani karshe in yazo ainihin wato idan mun kiyin idan kun kiyin musulunci Allah zai kawo masu yi wai in mun kiyin musulunci Allah zai kawo masu yi to kuma dama Salman al-Farisi lokacin da aka saukar da ayan nan wa in tatawallaytum wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun juya Allah zai musanya wasu mutane in ba ku ba wanda ba ku ba sannan ba za su zama irin ku ba sai annabi ya ce Salman al-Farisi da mutanansa yace ko su ko su ku zama al-Farisi yace mutumin Iran ne ana nufin mutanen Iran in kun kiyaye ta ku yi musulunci to Allah zai kawo mutanen Iran to mutanen Iran yanzu kuma ƴan menene su ƴan Shi'a kaga yanzu ana talla menene Shi'a shin Salman al-Farisi me ya haɗa shi da Shi'a shin kasancewa Salman al-Farisi mutum Farisa ne sai nuna Salman al-Farisi mutum ɗan Shi'a ne to in haka ne ai asalin ƴan Farisa suna bautan wuta ne to kila ana nufin kenan nan gaba Allah kan ku in mun kiyaye musulunci Allah zai kawo masu bautan wuta kun fahimci wannan ai to sai kawo annabi ya ce law kana al-imanu bi surayya la tanawalahu rijalun min faris da imani yana can sama tsoraran surayya da mutanen Farisa sun janyo shi mutanen Iran ake nufi kun gane wannan ko to abu da ko ba gane ba idan ana fada ba farko fada ake duba ba karshe ba ke duba yanzu ko da kun ga wani bangare na samun nasara ba shi bane nasara al-umur bil khawatim al-amra ana duba karshen fadan ne ba farkon fadan ba to wani daga ya zo ce to karshe kaza ka duba me ya faru a karshe sai zan ana ana abu na faru kana da hankali ka tsaya ka sa ido kana kallo ka duba nan ka kalli can kana kai ne mai basira amma mutum daga abu ya taso gwara kaga malami ya taso ya inna lillahi ya haro huduba ya hauka ta kowa to wannan ba karamin kuskure bane ya ku mutane an gane ku yanzu ƴan Shi'a suna amfani da wannan dama domin ya hada guba na Shi'anci malaman addini ku zufa tunaninku kafin ku bayar da fatawa ina fatan gane wannan ba a gaggawan yin sauri akan fatawa to wannan shine dai a takaice dan uwa ya tambaye ni addu'an da ya kamata a yi wa alaikum salam malaman sunna suke tallata ma ƴan Shi'a Shi'ancin ku ba sani ba duk mai dawar salafiya yau yahudawa sun fi to subhanallah to su ƴan Shi'a sun ce yahuda sun fi musu ahlus sunna shi ko me zai ce
to ai su ma da su da lalle yake musu ma irin ai su musu bane gaba ɗaya a gidan musu to
ya kamata su musulmai ne gaba ɗaya a gidan musulmi ba su da wani mai kai ga mutane jama'a ko kun san shi a kuwa bari in yi adalci in gaya muku aqidun shi'a in karanta muku littattafan shi'a ku ji aqidun su sa'annan sai ba su zo musu addu'a da ina ji da in ya faɗi wannan ya ce to bari in karanta muku littattafan shi'a ku ji aqidun su in ya zo daga bayan musu addu'a yana gama karantawa ya ce ya Allah ka taimaki Iran zai ji kowa ya jiru amma mutane da yawa ba su san wane ne shi'a ba kawai tunda shi'a suna la ilaha illallah ba dukkan mutumin da yake la ilaha illallah ke cikin da'ira na musulunci ba akwai mutumin da yake kalmar shahada amma kuma kafircin shi yana da yawa Allah shi tsare mu ci gaba da wannan karatu inda muka can da Allah yake magana waja'alna as-sama'a saqafan mahfuza karatun jiya mun sanya sama ya zama to rufi kuma rufin nan abin tsarewa rufi ne wanda yake abin tsarewa wahum an ayatina mu'ridun wahum an ayatiha mu'ridun su din nan kuma dangane da ayoyinmu suna bujirewa ba sa tunanin ayoyinmu a karatun jiya mun ce Allah yana maganar cewa mun sanya sama ya zama to rufi abin tsarewa wato rufi wanda yake an tsare shi wato an tsare shi daga mi daga fadowa mun riga mun yi bayani jiya inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula sana fasara na biyu waja'alna samaa saqafan mahfuza mun sanya sama ya zama rufi abin tsarewa daga shedanu wato an sanya sama ya zama rufi an tsare shi da taurari na jifar shedanu walaqad zayyana samaa ad-dunya bi maswabiha waja'alnaha rujuman haqiqa mun sanya saman duniya mun kawata saman duniya da fitillu muka sanya wayannan fitillu suka zamanto rujuman li shayatin suka zamanto abin jifa ga shedanu kenan an tsare sama daga shedanu ta hanyar sanya taurari wanda Allah ya sanya don jifan shedanu an gane wa a'atadna lahum azaba sa'ir mun musu tanajin azaba na sa'ir inna zayyana samaa ad-dunya bi zinati lil kawakib wa hibzan min kulli shaytanin haqiqa mun kawata saman duniya da kulliya na taurari da kuma tsaro min kulli shaytanin mari da tsaro daga kowane shaytan kangararri la yasamma'una ila al-mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib wato taurarin nan Allah ya sanya su domin zama kariya kuma domin kada su wayannan aljanu su ringa sauraron wahayin da Allah yake saukar ma annabawa in Allah yana saukar da wahayi yana gaya wa mala'iku wato su aljanu kan zo su hau sama suna ainihin sauraron wannan abun to sai Allah ya amfani da wannan taurari don buge su shine ma'ana waja'alna as-sama'a saqafan mahfuza a gani sai Allah ya ci gaba da cewa wa huwa allazi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamar Allah shine wanda ya halicci dare da yini da rana da wata Allah shi ya halicci dare da yini da rana da wata kullu fi falaki yasbu kowanne daga cikin su yana cikin falaki yana ta iyo kowanne yana cikin zagayen sa kowanne akwai iyaka da Allah ya masa rana bai sai ya wuce iyakansa ba haka nan wata bai sai ya wuce iyakansa ba kowanne daga cikin rana da wata suna nan cikin iyakansu falakin su suna ta yawo suna iyo la shamsu yanbagilaha an tudrika al-qamar wala laylu sabiqu an-nahar rana ba zai yu tarisi wata ba haka nan dare ba zai yu ya riskini ba wa kullu fi falaki yasbahun kowanne daga cikin su yana iyo a cikin zagayen da Allah ya zakiya sanya gare shi bai sai ya wuce wannan wajen ba na'am
wa ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in مِتَّهُمْ الْخَالِدُونَ
وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ وَمَا جَعَلْنَا الْخُلْدَ لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ بَمُ سَنْيَ دَوَمَا بَا غَ وَنِي مُتُنْ غَبَانِنْكَ بَمُ سَنْيَ دَوَمَا بَا غَ وَنِي مُتُنْ غَبَانِنْكَ أَنْ غَانِي أَيْ أَفَا إِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ إِذَنْ كَيْ تَارَسُ إِذَنْ كَيْ زَكَرَسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دُكْ دُنْيَا غَبَا أَيْ بَابُ وَنْدَا نِكِي سُو كَمَنْكَ بَابُ مَيْ دَرَجَا كَمَنْكَ Allah bai taba halitta wata halitta mai kima irin naka ba to in har kai din nan duk da darajar da kake da shi a waje na inji Allah in har kai zaka mutu shin su za su dawama ai in ababun dawama ne inda wani na dawama wanda yafi cancanta ya dawama shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta to sai zaman to manzon Allah ya bar duniya kai manzon Allah ma shekara 63 yayi a duniya kawai inda a ce duniya tana da kima da manzon Allah ya kamata yayi shekara miliyoyi ne to manzon Allah kawai shekara 63 ya bar duniya kuma sai da aka bashi zabi kafin a dauki ransa sai da Allah ya turo mala'ika mai daukar rai mi a sunan shi Azra'ilu ya turo mala'ika mai daukar rai Azra'ilu malakul maut babu wani hadisin da ya inganta na ainihin sanya wa mala'ika mutuwa suna Azra'il an gane Allah ya ce kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace mala'ikan mutuwa wanda aka wukilta shi a gare ku shike daukar ran to lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai da yake an bashi zabi in annabi na so a dauki ran shi yanzu bismillah in baya so sai nan gaba ya fada ina ba ta gane wannan inda a ce duniya kayan gabas ne da manzo Allah ya da sai ya zabi cewa ya ƙara dawama to Allah ya nuna mana wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu sanya ga wani mutum gabanin ka ya dawama ba a fa in mita shin idan kai zaka mutu ya rasulullah fa humul khalidun shin su zasu dawama sai Allah yake mai
kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-shaddi wal khairi fitnah wa ilayna turja'un
kullu nafsin dha'iqatul maut kowane rai mai dandanan mutuwa ne kowane rai mai dandanan mutuwa ne kenan babu wani rai a duniya da zai mutu ba kenan har mala'iku har aljanu an ce kullu nafsin dha'iqatul maut ha kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ashe duk rai mai dandanan mutuwa ne ha kowane rai mai dandanan mutuwa ne har ainihin har annabi Isa alayhi salam har Khidir shi ma Khidir zai mutu an ce akwai halliru mai dogon zamani wai na raye har yanzu shi halliru mai dogon zamani Khidir din annabi Musa din nan wai yana nan raye har yanzu bai mutu ba wasu malamai sun yi rubuce-rubuce akan haka kuma akwai irin wannan rubuce-rubucen a cikin littattafan tafsiri akwai malaman tafsiri da suke da wannan ra'ayi cewa Khidir ko Khidir yana nan raye har yanzu har ma lokacin aikin Hajji akwai sanda zamanin manzo Allah suka hadu da manzo Allah lokacin aikin Hajji kuma lokacin da za a binne manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo ziyara to wannan akwai isnadi ingantacce akan irin wannan kissa din irin wannan kissa majewayen su Isra'iliyat ne wanda ba su da wani isnadi ina ba ta gane wannan to anan wajen da aka ce din nan وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد بمن سنه دوما ga wani mutum gabanin ka ba shine muka ce to yanzu Allah ya ce mu annabi shin in kai zaka mutu za su dawama su shin idan har manzon Allah zai bar duniya annabi Isa zai dawama idan har Khidir idan annabi zai bar duniya Khidir zai dawama to yaya za a yi a ce annabi Isa yana raye har yanzu to har ma a ce wai zai dawo annabi Isa yana raye har yanzu bayan manzo Allah shekara 23 ya bar duniya to kenan kaga in muka dauki wannan cewa ai tunda Allah ya dauki ran annabi ba mai dawama eh tabbas ba mai dawama tunda Allah ya dauki ran annabi ba wani mutum a duniya da zai dawama sai dai wani zai dade a duniya fiye da manzo Allah saboda duniya ba wani abu bane a wajen Allah da duniya ya kai matsayin fuffukin sauro a wajen Allah kafiri ba zai sha ruwa ba to kafiri yana iya shekara 100 ko 150 manzon Allah ya rasu a shekara 63 shin anan wajen dan kafiri ya rayu shekara 100 ko biye da haka manzon Allah ya rayu 63 kenan an wulakanta manzo kenan an dauka kafiri kuna da wannan ai yanzu in an ce ba mu sanya ga wani mutum gabanin ka ya dawama ba yana nuna annabi Isa ba zai yi rayuwa mai tsawo biye da na manzo ba zai iya yi abinda aka ce ba a sanya wani a duniya ya dawama ba ko shekara miliyan ka rayu zaka mutu walau ishta alfan kuma alfaini ba'adahu wala budda min yawmin tasiru ila al-abad da zaka rayu shekara dubu sannan shekara dubu biyu bayan sa ba makawa wata rana zaka koma zuwa kabari an gane wannan ko mal mar'u illa ibn sara walau irtaqa ufuqa samai bisullabi lam yaqul shams shakhs takallafa husrayya wasara wal jism kuwina min khasis al hirmi yace mal mar'u illa ibn sara dan adam ba wani abu ne face dan kasa ne shi dan kasa ne shi walau irtaqa ufuqa samai bisullabi lam yaqul da zai hau sararin samaniya bisullabin da tsani dan gudun mutuwa ba zai dawoma ya hau sararin samaniya da tsani dan ya dawoma mutuwa zai yi an gane shakhsun takallafa husrayya wasara mutun ne wanda tauraron surayya da kuma tabo suka kewaye shi mutun ne wanda gangan jiki da ruhi suka kewaye shi dan adam yana da bangaren gangan jiki yana da bangaren ruhi wal jismu kuwina min khasisil hirmi shi jiki an halice shi ne daga ainihin kaskantaccen ainihin tabo mai wari daga kaskantaccen tabo mai wari innal manuna hiya sabilu faman yaqul lam yantahi bi rijlihi fa ka anqadi innal manuna hiya sabil lalle mutuwa fa hanya ne na kowa duk wanda faman yaqul lam yantahi bi rijlihi duk wanda ya kasance bai shiga hanyar mutuwa da kafarsa ba fa ka anqadi kamar ya shiga ne yanzu kowanne daga cikinmu muna ganin ba mu shiga hanyar mutuwa ba to kamar mun shiga ne lokaci ake jira kawai an gane wannan ko baina jawadil mar'i yuhdiru nahwahu li yajuzahu izhallahu wa tumalhaji ko izhalla ko wa tumalhaji ana nan baina jawadil mar'i yuhdiru nahwahu ana cewa wadahru bijmarul fata fa idha radamiru ila amadin yu'amiru radi shi zamani shi fage ne na saurayi in an ce fage shine wajen sukuwa wajen da ake gasan sukuwa to shi zamani wajen gasan sukuwa ne na saurayi fa idza rada minhu ila amadin yu'amaru idan yayi sukuwa yayi sukuwa a wannan fagen zuwa ga zamanin da za a rayar da shi me zai faru radi sai ya mutu an gane wannan ko sai ce a wadaru bil marul fata shi zamani shine fage na saurayi idan yayi gudu yayi gudu yanda ka san doki in yayi gudu yayi gudu in ya kai daidai inda ya kamata ya tsaya dole ya tsaya nan wajen shi ma mutum zai yi ta gudanar da rayuwarsa ya ta gudanar da rayuwarsa in ya kai lokacin da zai mutu ko minti dai ba za a kara masa ba fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin su ya zo sa'a guda ba sa samun jinkiri na sa'a guda sannan ko kuma su kai shi gaba ba sa iyawa an gane ku hayhata yarta ibul zujaja idan fa'a hayhata yarta ibul zujaja idan fa'a wa yaudu shay'un fi shababil furhat daraju kama da rajul qurun wa galahum ma galahum wal mar'u ghayru mukhallad yace hayhata yarta ibul zujaja idan fa'a ina ya nisanta a ce tangaran ya kara dawowa daidai idan ya sarwace tangaran idan ya fadi ya sarwace zaka iya dawo da shi kuma inda yake to yanda ka san tangaran idan ya tarwatsa ba za ka iya dawo da shi daidai ba haka nan mutum in ya mutu ba za ka dawo da shi duniya ba waya udu shehu fi shababil furhat ka ina ya nisanta ba zai yiwu ba a ce tsoho tukutuku ya dawo cikin ya dawo saurayi bulbul zai yiwu tsoho tukutuku ya dawo saurayi bulbul gashi nan manimci ba zai yiwu ba sace daraju kama da radul qurun ga sanan mutane da yawa sun wuce kamar yadda karnoni da yawa sun mutu ba labarin su wa galahum ma galahum abinda ya halakar da su shi ya halakar da su wal mar'u ghayru mukhallati shi mutum ba mai dawowa bane shi dole sai mutum ya mutu an gane wannan ko annabi Isa alaihi salam yana nan rayi har yanzu kuma zai dawo karshen zamani idan ya dawo zai kashe dajjal yayi kaza yayi kaza yayi kaza kamar yadda manzo Allah ya faɗa duk ayyukan da manzo Allah ya faɗa bayan ya gama sa'annan sai Allah ya dauki ranka an gane wannan ko wasu masu cewa annabi Isa ba zai dawo ba suna dogara da irin wannan aya wajen inkarin dawowar annabi Isa wannan aya ba shi da alaka da rashin dawowar annabi Isa kawai yana nuna mana cewa yanda manzon Allah bai dawoma a duniya ba babu wani mutum da zai dawoma sai dai ana iya samun mutumin da zai yi tsawon rayuwa fiye da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dan kasancewa yayi tsawon rayuwa fiye da manzo ba yana nuna ya fi daraja fiye da manzo bane tsawon rayuwa bai nuna ka fi wani daraja an gane wannan ko akwai mutanen da suke tsawon rayuwa yanzu mutanen China kafirai ne masu bautan gunki amma sun fi kowa dadewa a duniya. Sai mu ce kenan mutanen China Allah ya fi son su biye da kowa? Ba haka bane. An gane ko? Shi ne Allah yake cewa kowanne rai mai dandanan mutuwa ne, babu wanda ba zai mutu ba. Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitna, wato za mu jarabe ku da alkhairi da kuma sharri, saboda fitina, saboda jarabawa. Za mu jarabe ku da alkhairi, za mu jarabe ku da talauci, za mu jarabe ku bishar da talauci, za mu jarabe ku da mutuwa, za mu jarabe ku da ainihin musibu kala-kala. Shi ne shar. Idan ɗan adam ya zo duniya, Allah ta'ala ba zai barshi ba sai ya jarabe shi. Za ga wani lokaci kana da dukiya, sai ga dukiyar nan Allah ya kona wannan dukiyar. Kana da lafiya, sai Allah ya jarabe ka da rashin lafiya. Kana cikin kwanciyar hankali, Allah ya jarabe ka da rashin kwanciyar hankali. Shin dan Allah baya son ka ne? A'a, wannan jarabawa ne. Allah ya jarabe ka bishar dan Allah ya nuna wa mutane karfin imaninka. Sannan Allah yakan jarabe mu bil khair. Kamar yaya? Kaga mutum yana ta samun arziki. Arziki alkhairi ne ko sharri? Wa tuhibbuna al-mala birin kan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Me khair anan wajen? Min mali. Dukiya. Dukiya ka same shi ta hanyar halal, duk yawan sa alkhairi ne shi. An gane wannan ko? To saboda haka anan wajen menene? Wa nabluukum bil khairi wa bi sharri wal khair itna. Za mu jarabe ku da sharri da alkhairi. Alkhairi kaga Allah yana ta ainihin bunƙasa dukiyanka. Da ka taɓa wannan abin zai zama kuɗi, ka taɓa wannan ya zama kuɗi, ka taɓa wannan ya zama kuɗi, dukiyanka sai ƙaruwa zai ta yi kullum. Kuma kullum kana cikin kwanciyar hankali da farin ciki, babu abin da ke ɓata maka rai. Allah ya jarabe ka da alkhairi dan ya fi son ka? A'a, Allah ya haka ne fitinatan dan jarabawa. Allah ya kawo mu ne duniya gidan jarabawa ne. Mai kuɗi da mai sarauta Allah ya jarabe shi ne. Talaka wanda yake cikin tsananin talauci shi ma jaraba shi Allah ya yi. An gane ku? Wa ilaina turja'un, zuwa gare mu za a mayar da ku ga baki ɗaya abinda kuka aikata na alkhairi ko sharri, ku gamu da shi. Za mu ci gaba, an ce lokaci ya yi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.